Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Najeriya za ku iya kama mu a tashar VOA Africa dake birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samu mu a gidajen radio amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da kuma Dalal FM duk a jamhuriyar Nijar. Sannan muna nan koda yaushe a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masauri assalamu alaikum da fatan kun huta lafiya. Muhammad Lalo ne tare da Ladan Ibrahim Ayawa muka sake dawowa a cikin shirin mu na karfe 9:30 agogon Najeriya da Nijar. Inda za ku ji cewa alazai daga kasashen duniya sun fara azumar koma kasashen su. To ko yaya suka ji da aikin hajjin na bana idan akwatanta da na bara?
Wannan tsari na wannan shekara tsari ne da ke ban sha'awa, kuma duk mutumin da ya zo aikin hajji bara ya san abin da ya faru.
Idan muka leka fagen wasanni da ake nana kasassu, za ku ji cewa
ƴar Najeriya ta kafa sabon tarihi a gasar wasannin motsa jiki na Olympics na kasassu a birnin Rio ta kasar Brazil.
To a yau muna sa ran karɓar bakuncin shugaban rundunar sojin Najeriya ta ƙasa General Tukuru Yusuf Buratai da kuma kakakin rundunar sojin ƙasar ta Najeriya wato Kanar Usman Sani Kuka Sheka waɗanda suke wata ziyara a nan Amurka. Idan suka samu zarafin shigowa ɗakin watsa labaran namu, za mu buɗe layukanmu domin ku yi musu tambayoyi kai tsaye kan batutuwan da suka shige muku duhu dangane da rundunar sojin ta Najeriya da ayyukan da suke yi. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Sannan muna tafiye da labarin wasanni kamar yadda kuka ji, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Masu hare assalamu alaikum. Cutar Ebola da ta kunno kai a kasashen Afirka ta yamma cikin shekarar 2014 ta shiga wa jama'a illa. Likitoci a Najeriya sun yi kokarin ganin sun dakatar da wannan cutar mai kisa cikin 'yan watanni. Yau ana iya cewa wannan labari ya zama tarihi. Lokacin da cutar ta shigo cikin birnin Eko, birnin da ke da mutane da yawan su kai miliyan 20, cutar wadda ake iya yada ta hanyar cuɗanya da juna, kuma ya zamanto cewa hakan wata babban barazana ce domin ko mutane na yawan cuɗanya zuwa aiki ko kuma zuwa gida a kowane lokaci. Kuma a birnin na Eko ana gudanar da turmutsi na gudanar da harkokin yau da kullum. Yanzu haka dai an samar da wani majigi akan wannan cutar, inda aka nuna yadda likitoci da jami'an kiwon lafiya suka yi ta kokarin ganin sun dakatar da yaduwar wannan cutar kafin bazuwarta kasar wadda ta fi kowace yawa a nahiyar Afirka. Kuma sun yi nasarar hakan ne domin cutar ta kashe mutane 8 ne kacal daga cikin 11,000 ta kashe a yankin na Afirka. Wannan ya samar da wanda ya samar da wannan majigin, Bolle Outen Peter, ya ce Slima din yana nuna yadda 'yan Najeriya ne ke nuna wannan yanayi da suke alfahari da wannan nasara da suka samu a halin yanzu a wannan lokacin. Tsohon ɗan tawagar sojojin kisan mummuƙi na ƙasar Philippines ya faɗa wa majalisar dattijan ƙasar cewa shugaba Duterte ya ba da umarnin kashe mutane sama da 1,000 guda lokacin da yake magajin gari. Ya ce har akwai wani ɗan taliki da suka taɓa jefawa ruwa kada ya yi kalaci da shi. Shi dai mai wannan bayani, Edgar Matoboto, ya miƙa kansa ga mahukunta ne a shekarar 2009, kuma tun daga wannan lokaci ne yake ba da shaida kawo yanzu. Dama dai an jima ana zargin shi Duterte da cewa shi ne hummul haba'isin kashe 'yan kisan mutane cikin siri da ke birnin Davao, inda nan ne ya yi magajin gari kafin ya zama shugaban ƙasa a cikin watan Yuni. Haka kuma yana shan suka a cikin gida da waje domin ko ya yi dalilin mutuwar mutane 300,000 a yakin da yake yi da masu fataucin miyagun ƙwayoyi tun daga lokacin da ya ɗare kan karagar mulki. Duterte dai ya yi fatali da wannan sukan da masu rajin kare haƙƙin bil'adama ke masa da ma sauran shugabannin ƙasashen duniya. Na baya-bayan nan ko shi ne kalaman ɓatanci da ya yi wa shugaban Amurka Barack Obama. Sai dai mai magana da yawun shugaban Duterte ɗin ya kira shaidan da Matoboto ya bayar a matsayin zuƙi ta mallaki, yana cewa labarin jita-jita ne kawai. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Amurka ta ce a shirye take da ta goyi bayan takunkumin hana shiga da makamai a ƙasar Sudan ta Kudu, ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita, muddin da ta ci gaba da daƙile wa sojojin yankin Afirka tare da ke ci gaba da kawo wa zirga-zirgar ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya tarnaƙi da kuma masu ayyukan samar da zaman lafiya a ƙasar. Sai dai abin tambaya a nan shi ne, kowane irin tasiri ne wannan barazanar za ta yi? Wani tsohon kwararre a harkan makamai na Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Afirka ta Kudu, Luke Van der Voort, ya faɗa wa wannan gidan rediyon cewa Amurka ta sha amfani da wannan barazanar, ciki ko har da ganin gwamnatin ƙasar ta sa hannun yarjejeniyar samar da zaman lafiya tsakaninta da 'yan tawaye a shekarar da ta gabata. Sai dai duka ɓangarorin biyu sun aikata take haƙƙin bil'adama wanda kusan a ce ba taɓa ganin irinsa ba a nan kusa-kusa, in ji Van der Voort ɗin. Ya ce ɓata lokaci wurin ɗaukar wannan mataki kuma abu ne da zai baiwa gwamnatin damar shiryawa. Van der Voort ya ce idan gwamnati na tsoron barin shigowa da makamai, abin da ya rage gare ta shine ita da kanta ta fara kera su. Yana dai magana ne akan rahoton kamfanin dillancin labarai na Reuters wanda aka fitar a farkon wannan watar. Rahoton yana cewa ne masu sa ido a kan takunkumin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta sa wa ƙasar, ta jo babban hafsan sojan ƙasar ya umarci wani kamfanin ƙasar Lebanon da ya fara samar da wata 'yar ƙaramin masana'antar sarrafa makamai a babban ƙasar, wato Juba.
Ladan Ibrahim Ayawa kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu haka dai alazai daga sassan duniya da suka kammala gudanar da ayyukan hajjin bana na azamar koma kasashen su bayan kammala wannan aiki. Daga birnin Makka ga rahoton da Hassan Maina kai ne aiko mana.
Hukumar ƙididdiga ta ƙasar Saudiya ta ce kimanin alazai miliyan 1,862,909 ne suka gudanar da aikin hajjin bana, wanda hakan ke nufin an samu raguwar alazai da kashi 4.6, wato kimanin mutum sama da 99,000 idan aka kwatanta da shekarar bara, inda alazai kusan miliyan 2 suka soke farali. Bana dai an yi aikin hajjin ba tare da samun wani hadari ba, kwatankwacin abin da ya faru a bara. Imam Abdullahi Bulalau shine shugaban kungiyar Jama'atu Izzatul Bidi'a wa Iqamatu Sunna a Najeriya.
Wannan tsari na wannan shekara tsari ne da ke ban sha'awa, kuma duk mutumin da ya zo aikin hajji bara ya san abin da ya faru, musamman mu da Allah subhanahu wataala ya kaddara muka halarci hajjin bara, kuma abin da ya faru a gabanmu ya faru. To babu mamakin duk wani tsauraran matakan da ake ɗauka a wannan shekara, don haka mutanen wannan ƙasa ta Saudi Arabia suna iya ƙoƙarinsu su ga cewa sun tsare jinin al'ummar musulmai. Tun da san shekara 20 da suka wuce wurin Jamrat da ake jifa, ya san mutuwa da ake yi da barazana da ake fuskanta, kuma ya san kokarin da suka yi aka samu sauki. Ya kamata a ƙara yi wa gwamnatin addu'a da mata fatan alkhairi.
Abubakar Nagogo, mamba hukumar alazai ta jihar Zamfara, ya ce suna da ƙarin korafi.
Haɗe har da kyan lafiya ta zama ta Najeriya gabaki ɗaya, a yi asibiti a waje ɗaya kowa na zai sha. Ni dai abin da na gani wanda ya bayyana a gare ni a Madina, an samu wahaloli masu yawan gaske. In muka tattara alhazanmu muka sa su ambulance, sai ka ga likita ya diba mutum ya buƙaci ƙwaran magani biyu ko hudu, kila wani yadda babban lalura, amma ƙwaran magani ko hudu mun saɓani da lokacin da likitoci suke ƙarƙashin mu da maganinmu, muna ba su wadataccen abin da suke buƙata. Yanzu abin da muke so inda hali a bar kowace jiha, tsarin da muka baro a bar shi a cigaba da yi ne haka nan.
Jagoran likitocin Najeriya na gwamnatin tarayya da ke kula da majita a nan ƙasa mai tsarki, Dr. Ibrahim Kana, na cewar wasu masu ruwa da tsaki musamman na jihohi na da gurguwar fahimta dangane da wannan sabon tsari na likitocin gwamnatin tarayya. Wannan abin bakin ciki ne, ko anan ma wasu jihohin na ci gaba da ƙarin korafi wai ba su san wannan sabon tsarin. To amma sai dai kuma babban abin da ke da muhimmanci a nan shine kai tsaye wannan tsarin ke amfanar mahajjata.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Makka, Saudi Arabia.
Kuma da la'a gaida Hassan Maina Kaina da wannan rahoto da ya aiko mana. To kamar da muka alƙawanta muku cewa muna da babban bako yau a zauren namu, wato General Tukur Yusuf Buratai, shugaban wato rundunar sojin Najeriya da ya kawo ziyara a nan ƙasar Amurka, kuma ya shigo ɗakin yaɗa labaran namu. General, muna maka barka da zuwa. Kuma da layi yau za mu buɗe layukanmu ne gaba ɗaya, wato kowa ya kira ya yi tambaya dangane da wannan ziyara da muka samu daga shi bakon namu, amma bari mu shakata da wannan karshe kuna.
Amana
Kamar Allah ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu bari mu zo ga kan bakon namu wato General Tukur Yusuf Buratai. Muna maka lalle marhaban da zuwa wannan ɗakin watsa labarai namu. General, ko zaka dan gaya mana makusudin wannan ziyara da ka kawo nan ƙasar Amurka?
To, alhamdulillah. Muhammad Lalo. Wato jama'a, abin da ya kawo ni nan ƙasar Amurka, Washington DC, shine bisa gayyatar da aka yi mun. Akwai wata kungiya wanda ake kiranta Atlantic Council. Atlantic Council wato kungiya ne wanda take da zaman kanta a nan Amurka, wanda take nazari akan abubuwan yau da kullum, musamman akan abubuwan da yake faruwa a duniya. Wato akwai Africa Center wanda su musamman suke lura da abubuwan da yake faruwa a kasashen Africa. Wato wayannan suna da muhimmi sosai domin su ba da shawara musamman akan gwamnati, ma gwamnatin Amerika, domin wayannan suna da abun da za a ji duk an suka yi magana, musamman in aka zo ta fannin harkokin kasashen waje. Wato yan masu fada a ji ne, so da zai taimaka mana ta wajen fannin taimako ta yakin ita da muke fama da ita, wato kamar wannan yan ta'adda, yakin yan ta'adda. Bayan wannan kuma naje ita wannan Atlantic Council, na yi musu jawabi akan kokarin da muke yi nan kasar namu Najeriya ta yaki da ta'addanci da kuma sauran mugayen ayyuka na yan tsiraru, kamar musamman mutanen yan Niger Delta da kuma masu satan shanu da sauran.
To, madalla, mun gode General, ban katse ka ba, na san akwai dimbin masu sauraronmu da dama da suke can kasashe daban-daban da suke zuzu tambaye ka batutuwa da dama dangane da yadda kuke gudanar da ita wannan rundunar soja ta Najeriya da kuma yaƙe-yaƙe da ake yi da ƴan ta'adda da sauransu, kamar da kai bayani. Yanzu za mu buɗe layukanmu domin mu fara jin tambayoyin da mutane za su yi.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra’ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-2655.
Madalla, mun samu kira na farko daga jihar Gombe. Wane ne ke magana?
Malam Gidado ne, Muhammad Gidado daga Gombe.
To, muna jin kamalan Gidado.
Ina wa babban bakonku sanu da zuwa Amerika.
To, madalla, na gode.
Bayan haka, tambaya na da nike so yi wa mai girma maganan. Akwai sai bidiyon da aka nuna shekaran jiya wai na sallah, shin wannan abun gaske ne ko kawai sun yi don a tsoratar da mutane ne?
To, madalla, nagode Muhammad Gidado daga Gombe. Wannan yadda ka faɗa gaskiya ne, sun yi wannan bidiyo ko sun bayyana wannan bidiyo musamman domin su tsoratar da jama'a. To ina shaida ma jama'a cewa kar su ji tsoron wannan abin da suka nuna. Wannan duk zan kira shi burga ne kawai suke yi, suna so su nuna cewa har yanzu suna nan. To but na san cewa kowa ya san abin da yake faruwa a nan arewa maso gabas a Najeriya. Saboda haka sojojinmu muna nan, muna ko ta ina mun riga mun jefa sojojinmu suna ƙoƙarinsu kullum, suna zuwa patrol, suna zuwa rangadi a cikin dajunan da suke kewaye musamman ta gefen Sambisa da kuma arewacin Borno da kuma wajajen Alagarno, wajen su Dambuwa da kuma dajunan Benishek. So kara ji tsoro, insha Allah wannan kawai suna burga ne, ba tsohon film ne suka nuna su tsorata da jama'a. To na tabbata wannan ba za ji tsoronta ba.
To madalla na Jalingo, kana kan layi ko?
Ina kan layi.
Yawa, to wake magana?
Mu sani daga Jalingo.
Yawa, to ga kaga tukuru bura ta yi, bidan tambaye ka.
Na babban babu fata alheri.
Madalla, na gode.
Ubangiji Allah ya kara maka.
Amin. To amin.
Ina fata Allah ya dawo da shi lafiya.
Menene tambaye ka?
Ha?
Menene tambaye ka?
Tambayar aiki ne. Waɗanda suke wanda suka nuna fitowa kwanan nan, muna ganin kamar an kawo ƙarshen su, kuma muna jin har yanzu suna ɗan ruban shawar suna da ƙarfin su wani abu.
Ban tare numfashinka ba, amma janar ɗin ya yi bayani yanzu nan dangane da wannan hoton bidiyo da aka nuna ran sallah, kuma ya ce lallai haka ne, amma kamar yadda ya ce yanzu da mutane suka ji suna yi ne kawai don dai su tsorata mutane. Baka da wata tambaya daban? To madalla, mun gode kwarai da gaske. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Kada dai a manta, kamar yadda muka gaya muku, muna tare ne da General Tukur Yusuf Buratai, wato shugaban rundunar sojin Najeriya. Ga kira mun samu daga Barikin Lai da jihar Plateau. Wane ne a kan layi?
Abdullahi Hassan.
Malam Abdullahi, me ya tambaye ka? To kaman layin Abdullahi ya katse, da fatan zai sake gwada kiranmu. Kada dai a manta, lambar ita ce 202-205-2655. Kada a manta, sai an saka ɗaya sai a jero wato lambar, sannan a samu wannan layi. Ga kira mun kuma samu daga Jos a jihar ta Plateau dai har ila yau. Wane ne kan layi?
Salamu alaikum. Sunana Alawal, wani gaba daga Jos.
Wa alaikum salam. Alawal, menene tambaye ka?
Sunana Bako, barka da zuwa.
Yawwa, barka da.
Tambaya ta shi ne, ina so in tambaye shi akan maganar ƴan nagarta.
Eme?
Shin mutanen nan ne a tunani na sun fi karfin
wani? Malam Awal, menene tambaye ka, dangane da menene ka ce?
Akan maganar ƴan nagarta ne.
Nanja delta.
Masu fasa fayar ɗin mai ɗin nan. To abin mun ga ya ci shi ya ji ƙayewa. Kuma ya damu ƴan ƙasa sosai, domin suna kawo tattalin arzikin ƙasa cikas.
To general kaji tambaye.
To madalla, malam Awal, wato wannan abun na tabbatar ma cewa ba za ta ki cinyawa ba. Muna nan muna duba yadda abubuwan suke tafiya, kuma insha Allah za mu ci gaba da bin su duk inda suke. Kasancewa kwanan nan mun kammala wata exercise da muka yi, rawan dajin da muka yi, wanda muka bata sunanta exercise Crocodile Smile. To har yanzu muna nan, za mu ci gaba. Wato in ka duba wannan maganan Niger Delta din, akwai siyasa a ciki sosai. So saboda haka mu za mu kokari ta fannin aikin soja, za mu kokarin daidai gurgudo mu tabbatar cewa mun maganta wannan abun. Kuma yadda wasu suke nema, an san cewa akwai maganan sulhu wanda take nan har yanzu, tun lokacin marigayi Yar'Adua da aka sa da ake ciki har yanzu. To wannan ba za a ce komai ba, illa ta'addanci da suke yi. To kuma insha Allah muna nan zamu ci gaba da aikin mu kuma zamu shakanta ba da jimawa ba.
To madal lai bari mu je a Kwanga har yanzu da a jihar ta Plateau. Wane ne akan lai?
Jihar Nasarawa dai.
To jihar Nasarawa ko haka ne eh kaman afuwa na manta ashe tana bangaren Nasarawa ne. Menene tambayar ka?
Eh injiniya Sabuwa da mu ne daga Kwanga local government.
Na'am.
Tambaya na shine na ba ba ku barka da zuwa.
Barka da.
Na farko kenan. Tambaya na da Allah akan yanayin aiki.
To kaman line na injiniya Sabo daga Akwanga ya katse. Lambar da yadda za a kira kamar yadda muka faɗa ita ce 2025 2655 2655. Kamar yadda muka ga muku dai muna tare ne da babban bako yau a cikin zauren namu kuma ba wani bane illa shugaban rundunar sojin Najeriya wato General Tukur Yusuf Buratai. Za ku iya kira ne ku yi mai tambaya kan duk wani abu da ya shafi yadda rundunar sojin Najeriya ke gudanar da aikin ta. Ga kira mun samu daga Kaduna. Wane ne kallai?
A suna Lai Isiaka Lali daga Badarawa Kaduna.
Muna jin kamalan Isiaka.
To tambayan da nake so ma mai girma General Tukur Buratai, wai shin mu anan Najeriya ba mu da hikiman da zamu iya yi ne a ga bayan wannan abin sai an je wani wuri ana nemo shawarwari a can guraren wanda su a can guraren ba su da cikakken masaniya ga irin yanda abubuwan namu na nan Najeriya yake, misali al'adu da wasu abubuwa wanda ba lalle bane su iya ganewa, amma mu a nan Afirka za mu iya magance abin mu ba sai an je wani wuri ba.
Madalla Malam Ishaka, wato ka san abin da yake faruwa shine yawanci suna da wasu kungiyoyi da suke can kasar namu a Najeriya, suna gaya musu ƙarya akan abin da bai faru ba ko kuma su gaya musu abin da wanda bai kai ya kawo ba ko kuma su hada gaskiyan su hada ƙaryan gabaki ɗaya su gaya musu. To irin wannan ziyara suna da amfani sosai domin wannan za mu iya wayar musu kai akan cewa wasu abubuwan da ake faɗa wasu mutane suna faɗan ƙarya ne. So aga idan muka zo muka sadda kanmu za su gane. Kuma ka san a yanzu duniyar namu ba za ka zauna kai kaɗai ba, dole sai an yi cuɗanya da wasu ƙasashe domin haɗa kai da kuma a ci gaba ta wajen tattalin arziki da kuma zamantakewa a cikin al'umma gabaki ɗaya. So wannan tana da amfani sosai. Muna sane da irin abubuwan da kishin ƙasa da kowa da kowa yake da shi, amma dole sai kan lokaci ana fitowa ana musu magana a gaya musu gaskiya domin masu faɗan ƙarya a kan ƙasarmu za mu ƙaryatar da su ta wannan hulɗa da irin wayannan jami'an ƙasashen waje. Ina fata ka gane. Assalamu alaikum.
To madalla kamar da kuka ji dai wato General Tukur Buratai ne ya gama bayani yanzu ya zo da tagar sanan ƙasar Amurka kuma ya kawo mana ziyara wato ɗakin yaɗa labaran namu. Muna godiya ƙwarai da gaske General da wannan dama da ka samu ka kawo mana wannan ziyara. Amma kuma kafin mu ƙarƙare baki ɗaya, wani batu da na san yanzu yana zukatan 'yan Najeriya General shine batun 'yan matan Chibok. Ina aka kwana dangane da wannan nemo waɗannan 'yan mata?
Wato har yanzu muna kan bincike kuma wannan maganan 'yan Chibok da kuma duk wanda aka kame su ko musamman wanda 'yan Boko Haram suka kame su suna nan da yawa, kuma a kullum muna kan 'yan tosu insha Allah, kuma kullum muna kan bincike kuma in Allah ya ba mu nasara muna nan muna kan bukamu akan ceto su.
To madalla mun gode kwarai da gaske General Tukur Yusuf Burata kenan shugaban rundunar sojin Najeriya. Muna godiya kwarai da gaske da ka samu zarafin zuwa ɗakin yaɗa labaran namu.
Madalla, na gode.
Yanzu kuma sai labarin wasanni.
wasanni a takaice.
Yar Najeriya ta kafa sabon tarihi a gasar wasannin motsa jiki na Olympics na kasasu a Brazil ta kasar Brazil. Justine Oji, yar shekaru 37, ta lashe lambar zinari a bangaren daukar nauyi na mata, wanda ya bada adadin lambobin zinari 8 da Najeriya ta samu ya zuwa yanzu a gasar. Oji ta daga nauyin kilogram 160, wanda ya zama wani sabon tarihi da ba a taba samu ba a duniya da kuma gasar. Halin da ake ciki kuma tawagar Najeriya a bangaren wasan table sun sami kaiwa a matakin quarter final na maza a wasannin na Rio. A zagayen farko dai, ƴan Najeriya Ahmed Kelesho da Chine Dunek sun doke takwarorin su na kasar Poland da turmi 2-1, wanda ya ba su damar kaiwa a matakin na quarter final inda za su fafata da kasar Turkiya. Hukumar kwallon kafar kasar Zambia ta sallami mai horar da ƴan wasan kasar George Londamina, inda ta mai gurbin sa da Wilson Nurenda a zaman coach na rokon Korea. Londamina na aiki biyu ne a lokaci daya, domin ko shine ke horar da ƴan wasan kungiyar Desco United ta kasar, wace ta sami kaiwa wasan kusa da na ƙarshe na gasar zakarun Africa. Hukumar ta ce ta sallame shi ne domin ya sami damar fuskantar gasar ta zakarun Africa, wace ita ma take da muhimmancin gaske ga kasar. Ana rade-raden watakila tsohon kocin kasar Africa ta Kudu Gordon Igesun zai iya samun aikin na Zambia a zaman tabbataccen koci. Hukumar kwallon kafar kasar Spain za ta soma bincike akan badaƙarar sayan ɗan wasan kasar Brazil Neymar da club ɗin Barcelona ta yi a shekara ta 2013. Hukumar na son tattaunawa da club ɗin na Barcelona dangane da yarjejeniyar da suka cimma da ofishin jami'an gabatar da ƙara akan lamarin na Neymar. A watan Yuni da ya gabata, Barcelona ta biya tarar kuɗi euro miliyan 5.5 bisa zargin aikata ba daidai ba wajen sayo ɗan wasan daga ƙungiyar Santos. Barcelona ta ce ta biya euro miliyan 57 ne a sayan ɗan wasan, da iyayensa suka karɓi euro miliyan 40, ita kuma ƙungiyar Santos ta karɓi euro miliyan 17. To amma kuma jami'an bincike sun ce kuɗin da Barcelona ta zuba a sayan Neymar sun kai kusan euro miliyan 83. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
To madalla yanzu kuma ga Ladan Ibrahim a yawar da labarai a takaice.
Jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya sun faɗa yau cewa tawagar ma'aikatan jin kai a shirye suke da su tafi birnin Aleppo da ke arewacin Siriya a kowane lokaci domin kai kayan jin kai ga mutanen da ke matukar buƙatar su, amma sun kasa yin hakan har sai sun sami izini daga gwamnatin ƙasar. Babban jami'in tawagar John Eglant ya faɗa wa manema labarai cewa yana fata a samu damar kai wannan kayayyaki gobe Juma'a idan Allah ya kai mu. Ya ce shin wai mutanen da suka ƙoshi za su daina kawo cikas ta hanyar sa siyasa da kawo tunaki ga ma'aikatan jin kai da ke da niyyar taimakawa mata da yara farar hula da suka jikata waɗanda ya ɗaiɗaita? Lokacin da cutar Ebola ta kunno kai a ƙasashen Afirka ta yamma cikin shekarar 2014 ta shiga yi wa jama'ar ta illa, likitoci a Najeriya sun yi ƙoƙarin ganin dakatar da wannan cutar mai kisa cikin 'yan watanni. Yau ana iya cewa wannan labari ya zama tarihi. Lokacin da cutar ta shigo cikin birnin Eko, birnin da ke da mutane da yawan su ya kai miliyan 30, cutar da ake iya yaɗa ta hanyar cuɗanya da juna ta zamanto wata babban barazana ga mutanen ƙasar. 'Yar majalisar dokokin ƙasar Miyama kuma jigo a gwamnatin ƙasar tasu an sunce ta kammala ziyarar da ta kawo a nan Amurka yau ɗin nan, ta ganawa da wasu 'yan majalisar dokokin Amurka da kuma wasu 'yan kasuwa. Kuma ga bisa dukkan alamu ta yi nasarar wannan ziyarar da ta kawo musamman Ghana, wata da shugaba Obama a jiya Laraba a fadar White House.
To masu sauraro, duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na yau baki ɗaya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikin mu da wani sabon shirin da izinin Allah. Yanzu amma da Ladan Ibrahim Ayawa da ya taya ni gabatar da shirin, sai Julie Leathers Christian da ta hada shirin da kuma injiniyan mu Skip Sisk. Mahmud Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.